Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna Jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalo da kuma Niyya Murya Arewa. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Babaya Makeri muka sake shigowa da wannan shiri na hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji matakan da ƙwararru ke gani za a iya ɗauka idan ana so kwalliya ta biya kuɗin sabulu a yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin ta yi. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho bayan Sale Shehu Ashaka ya gabatar da sharhin jaridun Arewacin Najeriya na wannan mako. Kafin waɗannan duka, ga cikakkun labarai.
Assalamu alaikum jama'a. Sama da mutane 50 ne aka kashe a jihar Oromia ta ƙasar Ethiopia a lokacin da 'yan sanda suka sake hayaki mai sa hawaye da suka kuma harbin gargaɗi don tarwatsa masu zanga-zangan ƙin jinin gwamnati a wurin wani bukin addini. Hayaki mai sa hawayen ya yi sanadiyyar turmutsutsu a jiya Lahadi. Jami'an ƙasar da sun ba da sanarwar cewa mutane 52 ne aka kashe. Gwamnati ta ce mutane da dama ne suka jikata a wannan tarzoma da ta tashi a wurin wani bukin shekara inda ƙabilar Oromo ke shagalin kawo ƙarshen damana. Dubban mutane suka taru a gabar kogin Harsadi don yin bukin godiya ta shekara a garin wato Bishoftu na mai tazaran kilomita 40 daga babban birnin ƙasar Addis Ababa. An taɓa samun irin wannan gagaruman zanga-zanga a Oromia shekaru biyu da suka wuce, wanda da farko takaddaman fili ne ya janyo ta. Mutane na yawan mutuwa a irin waɗannan wato tashi-tashin haƙula a ƙasar ta Ethiopia tun daga shekarar 2015 zuwa wannan lokacin. Shugaban ƙasar Colombia Juan Manuel Santos ya ce ba zai ba da kai bore ya hau ba, duk da cewa ya sha kai a ƙuri'ar raba gardamar da aka jefa mai alaƙa da yarjejeniyar sulhu da mayaƙan 'yan tawaye na ƙungiyar FARC. Da ƙuri'u ƙalilan ne al'umman ƙasar suka kada yunƙurin, inda kashi 50.2 cikin 100 suka ƙi goyon bayan yarjejeniyar, yayin da kashi 49.7 a cikin 100 suka goyi bayan yarjejeniyar. Duk da cewar shugaba Santos ya shiga tashar talbijin ya amsa cewa ya sha kai a wannan ƙuri'ar da aka yi, ya ce ba zai yanke ƙauna da ci gaba da yin sulhu da 'yan tawayen ba. Ya kuma umarci makarabansa da cewa su koma birnin Havana na Cuba, inda a can ne aka share shekaru huɗu ana ƙoƙarin cimma yarjejeniyar sulhu. Shi ma madugun ƙungiyar mayaƙan FARC Rodrigo Londono ya ce shi ma ba zai daina ƙoƙarin ganin an cimma sulhu tsakaninsu da gwamnati ba. Sassabin da suna ƙoƙarin sulhunta tarzoman nan ci da ta samo asali tun cikin shekarar 1960, wacce kuma ta raba miliyoyin mutane da matsugunansu, kuma ta yi sanadiyyar mutuwar mutane sama da 250. Ana shan waɗannan labarin ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka, Washington DC. Sojan gwamnatin Siriya sun ƙara dannawa a cikin birnin arewacin ƙasar na Aleppo jiya Lahadi a ƙoƙarin da suke yi don ƙwato wannan birni mai muhimmanci da ke hannun mayaƙan 'yan hamayyar. Ma'aikatar labaran Siriya ta rawaito cewa sojojin sun yi alkawarin ƙyale 'yan tawayen su fice lamun lafiya muddin sun bar birnin, biyo bayan ruwan bama-bamai da aka yi a garin wanda aka fi auna asibitoci a cikinsa. Ma'aikatan bada agaji sun ce an kai farmaki na biyu a babban asibitin yankin da ya rage a hannun 'yan tawayen a ranar Asabar, a wani ƙoƙari da rundunar sojan gwamnatin Siriya da ƙawayensu na Rasha suke yi na sake ƙwato birnin baki ɗayansa. Babban jami'in da ke kula da kai kayan agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen O'Brien ya faɗa jiya Lahadi cewar harkokin kiwon lafiya a gabashin Aleppo duk sun taɓarɓare. A don haka ya sake yin kira da a tsagaita wuta na ɗan lokaci don a fitar da masu neman jinyar gaggawa daga birnin, inda harkokin kiwon lafiya ke gab da rushewa. Rikicin yankin Aleppo da aka kwashe watanni ana yi ya janyo ɗimbin kashe-kashen mutane masu tarin yawan gaske, tun lokacin da yakin basasa ya barke a kasar ta Syria sama da shekaru 5 da suka wuce. Jami'an Majalisar Dinkin Duniya na kiyasin cewa yawan mutane da aka halaka a wannan tarzoma ta Syria sun haura mutane 400. Cece kucin siyasa ya barke tsakanin 'yan takarar shugabancin Amurka, wato Hillary Clinton da Donald Trump, inda suka kara kaimi wajen zargin juna biyo bayan takardun harajin ɗan takarar na Republican na shekarar 1995 da aka kai wa da jaridar da New York Times ta rawaito. Wasu da ba a gano ko su wane ne bane suka aika wa jaridar takardun haraji na Trump, inda ya bayyana ya yi asarar dala miliyan 916 a harkokin kasuwancinsa a shekarar 1995, wanda hakan ya bashi hurumin ɗauke mishi biyan haraji na shekaru da yawa da suka biyo baya. Wannan bayanan ya bayyana ne lokaci kaɗan da suka yi muhawara a makon jiya, inda Hillary Clinton din ta caccaki Donald Trump akan harkokin kasuwancinsa.
Yau a gaishe ka, labaran duniya kenan kuka saurara. Madalla, ɗaya daga cikin manyan gurorin gwamnatin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari shine shawo kan cin hanci da rashawa, yunkurin da gwamnatocin da suka gabata suka yi, amma kawai yanzu wannan haƙar bata cima ruwa ba. A cikin hiranmu yayin taron lauyoyi na ƙasa da ƙasa da aka gudana a nan Washington DC, Barrister Inuwa Abdulkadir, wani jigo a jam'iyyar APC kuma tsohon ministan matasa, tsohon kwamishinan shari'a na jihar Sokoto kuma, ya bayyana inda yake gani zaren ya harke.
Wato abin da ke faruwa kamar da an sani, na ɗaya dai waɗannan tsarin da muke da shi na tarayya an aje shi ana yin abin da hukumomi ke so su yi, musamman misali AFCC da ake magana, akwai laifuka da dama wanda suke kawo mutane wanda ke ba aikin su ne ba, aikin hukumomi ne ko na 'yan sanda wanda suna iya gabatar da mutane a kotu, suna iya wannan bincike kuma suna iya gabatar da mutane a kotu, haka kuma a jihohi. Ba zai yiwu a ce hukuma ɗaya a tarayyar Najeriya da muke muna da mutum fiye da miliyan 160 a ce hukuma ɗaya da ke zaune a Abuja tana da rassa a sashe na Najeriya ba kowane ƙaramin hukuma ba, kuma ma'aikata da jama'ar Najeriya ai ba a jihohi kawai suke ba, ba wai a Abuja suke zaune kowa da kowa ba, masu aiki ko headquarters na jihohi ko ƙananan hukumomi ba, a kowane ana aikata laifi. To kamata a ce idan kowane fanni kowane sashe na gwamnati yana aikin shi, ba sai AFCC ta zo ba wajen kama masu cin hanci da rashawa ko kuma hukunta su. Misali a ƙaramin hukuma, misali za ka samu wani jami'in ƙaramin hukuma ya saci kuɗin hukuma ko kuma ya wani abu wanda ba daidai wanda doka ta hana ya aikata, sai ka ce sai ka kamo shi ka kawo shi Abuja, ba daidai ne ba, zai yiwu ba kuma ba za a iya ganin cewa gwamnati tana wani abu ba. Na biyu, ko a jiha wani jami'i na jiha ko malamin makaranta ne ko wani akawo ne a ofishin gwamnati ko kuma ma ko kamfanoni masu zaman kansu, su kansu idan ka aikata lahinin aiki ba wani doka ce akwai bi ba cewa don wannan kamfani ne in ka saci kuɗi shi kenan ba ka saba ma doka ba. Saboda hanga ita hukuma ta EFCC akwai dalilin da aka kawo ta da za a tsaya ga wannan aikin nata da mutane sun fi gane amfaninsa. Nan na biyu, za a ga mutum ya zo an kawo shi cewa aikata laifi kusan ana cajin nashi da laifi kusan 100 da wani abu, ba dole sai kayi wannan ba. Misali da za ita hukuma AFCC ko kuma kowace hukuma wanda ke gabatar da mutane kotu wanda suka aikata laifi, da ka samu mutum ya aikata laifi ɗaya ƙwara ɗaya kana da kyakkyawar shaida ka gabatar da shi kotu, kotu za ta duba wannan shaida, ta duba doka, ta tabbatar da cewa aikata wannan laifi sai a mai hukunci. Amma a haka ba za a je ko ina ba, shi ne gaskiyar magana. Saboda ko da karanta caji guda 100 zai kai awa ɗaya kana kai ga an ɓata lokaci, amma me yasa idan kana maganar mutum ya saci tunda wannan kuɗin in ya saci su kuma aikata laifin wani abun da kai biliyan 1, amma da za ka samu cajin da don da wanda ya saci biliyan 1 ga dokokinmu na Najeriya, da wanda ya saci biliyan 1 da wanda ya saci miliyan 1, idan ka gabatar su ga wannan dokat hukuncinsu ɗaya ne, kila sai dai a ce kila idan ana son a maida wannan kuɗin. Amma dai idan ka wannan ga wannan ana maganan ya saci miliyan 100 amma ga wanda tabbas ba wani tambaba kana da kwararre shi da cewa ya saci miliyan 10 ka gabata shi kotu akan wannan ba zai hana idan ka gano ka samu wani kwararre shi da saboda shi laifi baya mutuwa
to kana ganin kamar waɗannan laifukan da ake tuhumar su da su da yawa din nan shine yake hana har akai ga samun su da laifi ko
kuma yake sa shi ke kawo tsaiko na shari'a.
Barista Inuwa Abdulkadir, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan.
Mazan Allah magani, annabin Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar mu kula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kariya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan.
Haka yake to ga shirinmu na gaba.
Tuna yanda ka sami kudinka ka shawo ya ka sami kudinka to je ka kashe su ta hanya mai kyau.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu kuma da sake saduwa a filin da rashin tayi, filin da ke kokarin gabatar muku da shawarwarin masana akan hanyoyin da suka dace na gudanar da harkokin kasuwanci da kuma yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin. To har yanzu muna tare da baƙin mu Professor Aminu Muhammad Fage da Dr. Muhammad Hadi Musa da Alhaji Babangida Lamido akan tabarbarewar tattalin arziki. Alhaji Babangida Lamido ya ci gaba da bayani yana mai cewa
rashin kare haƙƙin ɗan adam da masana'antu da dukiya, domin me ba a fuskantar, domin me an sa hurumin ƙasar ne muna shiga harkar siyasa aka koma ɓangaranci, masana'antu suka dulkushe, muka haɗa kai da waɗansu mutane daga Turai tunda su ba sa so a abubuwansu ya dulkushe mu, kuma namu ya tashi suka raka mana soki burutsu cikin tsarin mu kan cewa wannan ya kawo wannan ɗin sabiya ba a ɗore akan wannan ba, a nema na mi arako ba baya. Ka gane ko mun ƙi mu tsaya.
Dr. Aminu Fage, cikin bayanin da kai ka ce to rashin ɗorewar manufofin tattalin arziki ya ɗaya daga cikin al'amuran suke dagula lissafin cigaban tattalin arziki a nan Najeriya. Menene tushen matsalan nan ta tattalin arziki shekarun nan 16 da ake yi ko 17 da ake demokaradiyya ne, ko kuma a faɗuwar farashin mai ne shekara 2 ko uku baya, ko me tun yaushe ne wannan, ko kuma a yau din ne kawai saboda manufar da ita gwamnati ta kawo ita ce ta hasa da wannan matsala ta tattalin arziki, ji yaushe ne ku a nazari ku ka gano cewa tun yaushe wannan matsala ta faru?
Wato babban makasudin da matsalar ta jawo wannan hali da muke ciki yanzu a ƙasar nan, bayan shi wannan rashin ɗorewar wani wato kamar policy da aka kawo, wato akwai rashin hangen nesa na shugabanni wanda kasashe kamar tsarinmu wanda ake da su Asian Tigers da Saudi Arabia wanda suke da kasashe suke da wato arziki man fetur, shugabannin suna da hangen nesa na yadda da wato za a duba kasar ya za ta kasance nan da shekara 100 ko shekara 200, wato ba suna dubawa wato wai abin da suke da shi a lokacin bane, suna duba to cike ne yanzu mun samu dukiya ko mun samu rarar wani kudi daga wato daga arzikin man fetur, ya za a yi wannan kudin mu sarrafa shi mu dore kasar domin ta ci gaba nan da shekara 100 mai zuwa. To na daya shine wato rashin hangen nesa na shugabanni, na biyu kuma wato da san kai da bangaranci ya taka rawa wato wajen tsoma kasar nan cikin halin da muke ciki yanzu, na uku da kuma wato rashin tsoron Allah shi ma ba karamin taka rawa yayi ba, wanda Allah shugaban ko kai Kirista ne ko kai musulmi ne kuma bar mana addini ne, to ya kamata a ce mutun ya tsoron Allah ya san cewa wata ran zai mutu kuma dole Allah zai tambaye shi. To rashin wannan abubuwan guda uku suka saka Najeriya a cikin tsaka mai wuya da ta cikin ta, misali kamar shi
kuma za a iya cewa tun shekara nawa da suka wuce waɗannan abubuwan da ka dinkule suke faruwa a Najeriya bana ne ko ba lokacin
muka kamar da shi malam Babangida faɗa, wato wannan kasa ta banci kanta cikin wannan halin ne tun shekara ta 1970s, wanda a lokacin ne Najeriya ta fara samun rarraman fetur, wato abin da muke ce masa oil boom, wanda a lokacin tsohon shugaban kasar Najeriya Gawan shi an samu kudin da ya wuce wato hankalin dan Najeriya a wannan lokacin. Saboda kaga a nan wajen rashin hangin nesa na shugabannin mu baya na baya ya haifar da wannan halin da muke ciki, wanda da a lokacin wato shugabanni sun yi hangin nesa sun kawo wani tsari na tattalin arziki da na zamantakewa domin ci gaban kasar da yanzu ba su ci gaba cikin wani halin ba, wanda daga baya bayan an samu wannan oil boom na 1970 an zo an ƙara samu a 1990 lokacin da aka yakin tekun fasha. A lokacin an samu rara kusan dala biliyan 21 lokacin Babangida da mulki, wanda a lokacin shugabanni ba su ƙara wato hangin nesa ba ta yadda cewa an yi kuskure a baya a 1970, to ya za a yi wannan kuskuren a kwatar da shi domin a ɗora ƙasar a wani tafarki mai bullewa. Sai kasance a nan lokacin an ƙara yin son zuciya, wato an zo an sace kuɗin an kai ƙasashen waje daga baya. Na biyu a 2008 lokacin ko a 2002 lokacin Obasanjo, Najeriya ta ƙara samun wannan third oil boom ɗin, wanda a lokacin shi ma aka zo 'yan majalisa suka yi kane-kane suka yi misleading shi shugaban ƙasa a lokacin, sai abin da suka ce a ta policy tun ya sa lokacin wannan matsala ta budget ta cusa wani abu a cikin kasafin kuɗi tun daga lokacin Obasanjo ya samu, wanda bai sani ba shi da kawai za a kawo ya ba su wani abu kawai ya sa hannu ba tare da ya duba shin me aka ɓoye, me aka kunshi a cikin kasafin kuɗin ba. To duk wannan shi ne wato ya haɗu ya jawo wa wato ƙasar nan wani niƙasu da tasgaro da halin da muke ciki. Shi yasa ake kuka, wanda a shugaba mai ci yanzu ba na jin zai iya gyara ƙasar nan da shekara 8 mai zuwa, saboda ƙasar ta riga ta shiga cikin wani hali ne wato na taɓarɓarewar arziki, bana dai Allah yana son ƙasar da yanzu ƙasar nan ta kawo sai Allah.
Amma wasu kuma na ganin kamar ku masana tattalin arziki, musamman waɗanda ake sawa a gwamnati, ba kwa taka rawar da ta kamata, me yasa?
To in kai magana taka rawa, wato akwai abin da ake ce masa policy implementation da kuma policy din kansa
formulation.
Za ka bude policy wanda ƙasar nan ta riga ta fita tsara a duniya cewa ba wanda ya kai Najeriya wato iya tsara policy wato wani manufar tattalin arziki kamar Najeriya, amma matsalar shi ne wajen aiwatarwa shi ne. Za a zo a kawo misali na baka misali a kamar lokacin bijin 2010 an kawo shi ya yi failing, an zo bijin 2020 ya yi failing, transformation agenda ta yi failing. Suna kan ka duba wannan kawai duk san zuciya ne da rashin tsoron Allah da kuma wato kuma rashin kishin kasar, wato duk shi ya jawo idan aka zo wato za a aiwatar da abu sai a mai kafa angulu domin cin hanci da rashawa yawa kasar katutu. Suna ka sai ka rasa tama'in matsalar aila ciki ne daga saman take kuwa kasa take.
Amma doctor, kaman daga cikin masana tattalin arziki dinnan ana akwai waɗanda ake sakawa a gwamnati, da haka bayan sun kasance masu tsara manufofin tattalin arziki kamar yadda kake magana policy formulation din, har yanzu kuma a cikin masana tattalin arzikin nan ne ake samun policy implementers, me alaji zai ke sa ƙarke nan aje ilimin suke yi su bi wani abu daban ko kuma ya?
Wato abin da na gaya maka shine wato ƙasar nan tana da masana yadda ta kowane fanni da ke tunani. To matsalar shine kamar da faɗa maka rashin tsoron Allah ne da kuma wato san zuciya da kuma kishin ƙasa, wato duk saninka da abu da kuma kishinka da abu idan ka tsinci kanka a cikin wani hali wanda in kai kaɗai ne ba za ka iya canza komai ba, dole an riga an bi ƙarfinka, dole ko ka bi abin da suke so ko kuma in baka samu ma a bati da kai. So wannan ya taka rawa wajen ƙasar ta tsinci kanta cikin wani hali na garari, wanda duk yadda mutum ya so ya ba da gudunmawar sa wajen cigaban ƙasar nan duk ya tsinci kansa musu. Ai muna da su da yawa wanda idan aka ɗauko su an san masu tsauri ne, an san masu yanzu misali kamar shi shugaba Buhari. Me yasa 'yan Najeriya a shekara ta 2015 da Bahaushe da Inyamuri da Bayarbe da Kanuri da Musulmi da Kirista aka dage aka ce dole sai Buhari ya zo ya mulki ƙasar nan shekara ta 2015, saboda an yi an gani a baya, kuma ana da kyakkyawar wato wani yaƙini da kuma irin wato kwarin gwiwa cewa in yazo kai akwai mutane suke ganin cewa idan Buhari yazo a satin farko zai cinna dukkan al'amuran Najeriya wanda shi kansa bai san kasar ta riga ta shiga wani rudani ba sai lokacin da ya kama mulkin ya fuskanci cewa ashe kasar nan duk ashe hange yake sai da ya shigo tukunna ya ga shi ashe abu ba lalacewa kasar yafi karfin tare dan adam
kafin na kai da ga Dr. Haji Musa zan koma wurin Alhaji Babangida Lamido Alhaji Babangida mun yi magana manufofi sannan an zo ana cewa su kansu masu aiwatar da manufofi na tattalin arzikin ga su ga yadda suke a tsari na abin da ake cewa economic world order da ake cewa da harshen nasara zaka ga cewa masana'antu ko kamfanoni masu zaman kansu su ne suke juya sha'anin tattalin arziki ita gwamnati iyakaci ta dan shara ta share titi ta kwalta ta railway ta samar da famfo da sauransu ku me yasa masu masana'antun Najeriya kuka bari yan siyasa da shugabannin gwamnati suke ta tangal-tangal da tattalin arzikin nan ne ku me yasa ba za ku yi waccan rawar da masu masana'antu na kasashen duniya ke takawa ba
ka gane shi a Najeriya wani abu muka dauka yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati sai aka samu katanga kamar katangar karfe ba wanda yake jituwa da juna domin me ba su koyi da irin kasashen waje ne da kan cewa duk inda ake a duniya masu masana'antu su suke tafiye da tattalin arziki su ne suke hada ma gwamnatin domin me su ne masu kuɗi su ne gwamnati kawai iya tsari za ta dauko na karbar haraji da bunƙasa ƙasa kuma ana gani a ƙasa yau din nan kai ka taba zuwa Germany in aka biya albashinka 80,000 to ka tabbatar fiye da 30,000 a haraji shike tafiya amma ka ci sa'a ka samu wannan kai din nan malam Mahmud da kuri ka je Germany ka gani amma ba za ka ga titi da kwarzane ba za ka ga titi da shara ba akwai gurin hutawa akwai gurin asibiti kyakkyawa ka gani kare yace akai to ita Nigeria tunda muka fita da tsari na irin sovereign region gaskiya muka shiga matsala da lokacin da ake wannan kowa yana cin gashin abin kansa ira wannan din nan gaskiya kowa yana abubuwan sa amma a lokacin tabarbarewar abubuwa ma na rashin da'a da rashin wannan gaskiya lokacin mulkin Babangida ne kasashen duniya ta yadda da shi za in zai yadda da tsari irin na tattalin harkar majalisar dinkin duniya da bankin lamani na IMF kan cewa in ya rarrage abubuwan sa su suka zo suna samun kasuwa a Najeriya to zai ci gaba da mulki
jama'a firar za ta ci gaba mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu yanzu a madadin bakin namu Professor Aminu Muhammadu Fage da Dr. Muhammadu Hadi Musa da Alhaji Babangida Lamido da wakilinmu da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Chubahiro Diodune wanda ya daidaita mana sauti yanzu a madadin bakin namu Professor Aminu Muhammadu Fage da Dr. Muhammadu Hadi Musa da Alhaji Babangida Lamido da wakilinmu da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Chubahiro Diodune wanda ya daidaita mana sauti ni Salu Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya
To a gaida malamai har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC ga shirinmu na gaba
Yawancin jaridun Najeriya sun tabo murnar zagayowar cikar Najeriya cika shekara 56 da samun yancin kai. Bari mu fara da jaridar Daily Trust, jaridar wadda ta nuna kasashe na fama da kalubale daban-daban amma na Najeriya ya sha bamban saboda illar rashin hakuri da kuma tsaurin ra'ayi. Daily Trust ta nuna cewa Najeriya ba za ta zura ido ba wasu su yi amfani da matasa wajen cusa mummunar akida na addini, na masu misali da kungiyar Boko Haram. Jaridar ta yi fatan zagayowar wannan rana ta yancin kan Najeriya cikin yanayin shawo kan karayar tattalin arziki. Ita ma jaridar Leadership kan sharhinta mai taken koda ba za mu yi bikin neman yanci ba. Leadership ta ce abinda Najeriya ke bukata shine al'umma ta sauya ɗabi'a da rungumar muradin kishin ƙasa. Sauya ɗabi'ar a ra'ayin Leadership zai taimaka wajen kawar da matsalolin da suka takurawa ƙasar wajen ci gaba.
Ita kuwa Disney ta yaba na kasassu ne ƴan Najeriya da suka ciyo lambobin yabo a gasar Olympic a birnin Rio na kasar Brazil. Disney ta ce wannan na nuna wata azama ce da ke nuna nakasa ba illa bace da za ta hana mutum takarwar gani a rayuwa ba. Banga ta yi kanin sharhin ta ne alƙawuran da ke gaban gwamnatin Najeriya a bana. Banga ta ce matukar gwamnatin Najeriya ta gaza shawo kan matsaloli kar ta zargi kowa face kanta. Sale Shehu Ashaka, Muryar Amurka, Abuja.
To a gaida Malam Sale, sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, Muryar Amurka daga Alhaji Mariyu kuma mai Allah na garin Jega. Ina murnar samun cincin kai da Allah ya nuna mana da shekara 66. Sannan kuma ina kuka da ɓacin rai na sace kuɗin ƙasa da 'yan goben Najeriya ke yi. Sun kaɗa talaka cikin hukuma. Ya Allah ka ba su ikon gadewa, tausaya ma talakawansu, mu samu sauƙin rayuwa. Allah ka ba mu sauƙin rayuwa. Daga ɗan uwa mai Allah na Jega local government.
Assalamu alaikum, radion America sashen Hausa. Suna na shugaba Iliya ne kanti da shayi bakin kasuwa a nan garkin Daura, Nigeria. To a jikin radio America gaskiya mun yi rashi ba na rashin mutuwa ba na mutuwa. Rashin halin lura a filin a gare hutu da sauran filaye. A yanda Allah Ubangiji ya sa tsaye da taya, to Allah ka mayar mana da wata gurin mai hikimar iya kalma kamar ita. A gaskiya mun samu bayanan na kasu a kan wajen gabatar da labarai da yanda za mu shaɗarwa da a yi dariya a yi wasa a yi dariya kamar na halin yanzu. Alfa'amin muna ba ka jina ta ban gaskiya, kuma Allah Ubangiji ya sa Allah ba ka tsanin jinin wannan tafiya ta. Allah Ubangiji mu kuma mara suna na gaba Iliya ne kan titi shayi sarkin Daura ta lafiya a rajuwa.
To malalla, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Yan sandan Turkiya sun kama wani dan uwan shehun malamin nan da ke zaune a nan Amurka, dan asalin Turkiya da ake kira Fethullah Gulen, wanda ake tuhumarsa da yunkurin juyin mulki wadda aka nemi yi a cikin watan Yuli don kifar da gwamnatin shugaba Recep Tayyip Erdogan da bai nasara ba. An tsare Kate Butin Gulen a lardin Izmir na yammacin Turkiya bisa zargin alakarsa da kungiyar ta'addanci, kuma 'yan sanda suna masa tambayoyi, inji ma'aikatar dillancin labarai ta kasar da ake kira Anadolu. Katbutin shi ne dan uwan Gulen na farko da aka fara tsarewa tun bayan yunkurin kifar da gwamnatin kasar. A cikin watan Yuli, hukumomin kasar Turkiya suka cafke wani dan uwan Gulen din kuma da ake kiransa Muhammad Said Gulen a birnin Erzurum da ke gabashin kasar. An kara kama wani dan uwansa mai suna Ahmed Ramiz Gulen a cikin watan Agusta a birnin Gaziantep da ke kudu maso gabashin kasar. Sai dai wannan shehun malamin na kasar Turkiya Gulen, wanda tun shekarar 1999 yake zaune a nan Amurka, wanda kuma a dacin tsohon dan wato na hannun dama ne na shugaba Erdogan, hukumomin Turkiya suna masa zargin kisa makirci na wannan juyin mulki wanda aka so yi a ranar 15 ga watan Yuli na wannan shekaran, amma shi Gulen yana musanta wannan zargin da ake masa. Sama da mutane 50 aka kashe a jihar Oromia ta kasar Ethiopia a lokacin da 'yan sanda suka sake hayaki mai sa hawaye kuma suka yi harbin gargadi don tarwatsa masu zanga-zangar kin jinin gwamnati a wurin wani bukin addini. Hayaki mai sa hawayen ya yi sanadiyar turmutsu a jiya Lahadi. Jami'an kasar sun ba da sanarwar cewa mutane 52 ne aka kashe.
To malalla, gaishe ka masu sauraro, nan muka kammala shirye-shiryen mu na safiya yau. Sai kuma can da la'asar ku ji sauran abokan aikin mu da waɗansu sababbin shirye-shirye, ciki har da ilimi garkuwar ɗan adam na Yusuf Harande. Kamar kullum za ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen mu a dandalin VOA ko kuma muhawara a sashen mu na internet. A madadin kowa da kowa, alheri ke muku, fata alheri.